sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan a kodayaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 9 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fayye ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To, ministocin kuɗi daga kasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 sun tattauna kan tsarin karɓar kuɗaɗen haraji da bashi da kuma amfani da fasahohin zamani a duniya. A Sudan an rufe shaguna yayin da tituna suka kasance wayam a boran da jama'ar ƙasar ke yi ga shugabannin soji, yayin da 'yan sanda a Kazakhstan suka cafke wasu masu zanga-zangar yayin da ake zaben shugaban ƙasa.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya babban kotun tarayya da ke Abuja ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC da ta miƙa takardar shaidar nasarar cin zaɓe ga 'yan takarar jam'iyyun PDP, PRP, NNPP a jihar Bauchi.
Duk matakin da ya kamata a bi muna bi ya zuwa wannan lokaci shi ne muka zo mu sanar wa duniya abubuwan da suke faruwa na rashin ba wa waɗannan mutanen namu certificate ɗinsu da kotu ta ce a yi.
Sannan za ku ji cewa ƙungiyoyin da ke yaƙi da bauta daga ƙasashen Mali, Mauritania da jamhuriyar Nijar sun gudanar da taro don tattaunawa akan yadda za a kawo ƙarshen bauta da 'ya'yan mutane.
Wannan rahoto abin da ya gano kasashe na wajen su Mali kinan da su Mauritania har ma ka bude wajen su Chad, su Burkina Faso, wajen su Dakar kinan, su Gambia, kamar bauta ta da ake so a maido.
Bayan nan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Mahmud Lalo yayi da Abdullahi Salihu Abubakar, masani kan harkar kafafen sada zumunta da tsaron rumbun bayanai da ke Najeriya, akan sabbin ka'idojin da Amurka ta fitar ga masu neman takardar biza zuwa ƙasar. Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan ƙwaya ta narke fa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Lahadi, ministocin kuɗi daga ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 suka haɗu a Japan domin ganawa kan batutuwan da suka shafi tsarin yadda ake karɓar kuɗaɗen haraji da bashi da kuma amfani da fasahohin zamani a duniya. Zaman tattaunawar wanda aka yi shi cikin sirri a birnin Fukuoka ya gudana ne a daidai lokacin da ake wani taro na daban wanda ya shafi amfani da fasahohin zamani a fannin tattalin arziki, wanda shi kuma aka yi shi a Tsukuba, wani birni da ke arewacin Tokyo. Tarukan biyu na gudana ne har ila yau a daidai lokacin da China da Amurka ke ci gaba da kai ruwa rana kan batun kuɗaɗen harajin kayayyaki da fannin sayan kayayyakin fasahohin zamani. An dai sake fuskantar tsaiko a tattaunawar ɓangarorin biyu bayan zaman da aka yi a karo na 11, inda suka riƙa yi wa juna barazanar ɗaukan tsauraran matakai, lamarin da ke ƙara haifar da rashin tabbas a kasuwannin hannayen jari a sassan duniya. A Sudan an rufe shaguna yayin da tituna suka kasance wayam a Khartoum, babban birnin ƙasar. A rana ta farko da shugabannin masu zanga-zanga suka yi yakuwar a fara yajin aikin gama gari, a wani mataki na neman majalisar sojin da ke jagorantar gwamnatin wucin gadin ƙasar ta Sudan ta yi murabus. Kamfanin dalancin labarai na AP ya rawaito cewa ƙungiyar ƙwararrun ma'aikata da aka fi sani da SPA ta yi kira ga jama'a da su zauna a gida a yau Lahadi, a wani ƙoƙari na nuna fushi kan yadda dakarun ƙasar suka farwa masu zaman dirshan a wajen hedkwatar dakarun ƙasar da ke Khartoum a makon da ya gabata. Kodar Salah, wani mazaunin birnin na Khartoum ne.
ana kullana insha Allah darin na ke da kun madaniya da ke nan nazarin musulmi na makun madaniya
yace dukkanmu muna fatan za a mika mulki ga farahula amma wasu sun sha alwashin hakan ba zai yiwu ba jami'an tsaron RSF sun hana mutane bayyana ra'ayin su kungiyar ta SPA dai ita ta jagoranci zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi wacce ta sanadin hanbarar da gwamnatin shugaba Umar Albashir a watan Afrilun da ya gabata inda ta kuma yi kira ga jama'a da su ci gaba da kasancewa a tituna har sai an miƙa mulki ga farar hula. Dubban mutane ne suka tsallaka zuwa cikin Colombia da ƙasar Venezuela a jiya Asabar domin sayan abinci da kayan magunguna. Bayan da shugaba Nicolas Maduro ya bada umarnin a buɗe kan iyakar ƙasar da Colombia wacce ta kwashe wata hudu a rufe. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa da buɗe kan iyakar ne dimbin 'yan Venezuela suka bazama cikin ƙasar ta Colombia domin amfani da wannan dama su yi sayayyar kayayyakin da ba sa iya samu a ƙasarsu sanadiyar rikicin siyasar da take fuskanta. Din a watan Fabrairu ƙasar ta Venezuela wacce ke kudancin yankin Amurka ta ba da umarnin rufe kan iyakokinta da yankunan Aruba, Bonny, Curaçao, Brazil da Colombia a lokacin da 'yan adawa suka yi yunkurin shigar da kayayyakin abinci da na magunguna zuwa cikin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a Kazakhstan sun tsare masu zanga-zanga da dama yayin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka matso da shi kusa, inda ake sa ran ɗan takarar da tsohon shugaba Nur-Sultan Nazarbayev ya zaɓa shi zai lashe zaben cikin sauƙi. An tsara masu zanga-zanga sama da 100 a dandalin da ake kira Astana Square a birnin Almaty da ya fi kowane birni girma a ƙasar a lokacin da suke kira da ƙauracewa zaben wanda Kasim Zomat yake karawa da 'yan takara shida da gwamnati ta yi na'am da su. Bayanai sun nuni da cewa an tsare 'yan jarida na ƙasashen waje da na cikin gida da dama na ɗan wani lokaci. Tun da farko hukumomi suka tsaurara matakan tsaro a birnin na Almaty inda aka jibge 'yan sanda a dandalin na Astana. A yau Lahadi ana ci gaba da ayyukan tsamo wani jirgin ruwa masu yawon shakatawa da ya nutse a rafin Danube da ke Budapest a babban birnin ƙasar Hungary. Hukumomin ƙasar sun ce aikin tsamo jirgin daga cikin ruwan zai kai nan da ranar Talata kafin a kammala shi. Jirgin mai suna Hablini Mermaid na ɗauke ne da fasinja 33 'yan ƙasar Koriya ta Kudu da ma'aikatan jirgin biyu a lokacin da ya yi karo da wani babban jirgi a ranar 29 ga watan Mayu. An yi nasarar ceto 'yan ƙasar ta Koriya ta Kudu su 7 bayan da jirgin ya yi hatsarin cikin dare a lokacin da ake wani ruwan sama mai ƙarfin gaske. Amma har yanzu ba a san inda fasinja 8 da kyaftin ɗin jirgin suke ba. Ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutum 19 a wannan haɗari.
Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya babbar kotun tarayya da ke Abuja ƙarƙashin mai shari'a Bello Kawu ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC da ta miƙa takardar shaidar nasarar cin zaɓe da ya gudana a wannan shekara ga 'yan takarar jam'iyyar PDP, PRP da kuma jam'iyyar NNPP a jihar Bauchi. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad daga Bauchi ya aiko mana da rahoton.
Mazaɓan da hukuncin kotun ta shafa su ne mazaɓar sanatan Bauchi ta Kudu da na ɗan majalisar tarayya na Zaki da na ɗan majalisar tarayya na Alkaleri da na ɗan majalisar tarayya na Darajar Hugunjuwa sai kuma na ɗan majalisar tarayya na Gamawa. Jam'iyyar PDP tana da kujeru guda uku da suka hada da na sanata da kuma 'yan majalisar tarayya guda biyu. A taron manema labarai da ta gudanar sakataren shirye-shirye na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi, Sama'ila Ya Usade, ya yi bayanin matsayin jam'iyyar inda ya ce
duk matakin da ya kamata a bi muna bi ya zuwa wannan lokaci shine muka zo mu sanar wa duniya abubuwan da suke faruwa na rashin bawa waɗannan mutanen namu certificate ɗinsu da kotu ta ce a yi. Shi yasa ya kawo mu ga wannan rana muka zo mu yi wannan press conference mu gaya wa duniya ta san halin da ake ciki.
Rashin bada wannan takardar shaida kenan ba ta samu umarnin kotu ba ne?
ta samu umarnin kotu saboda lauyoyinmu sun kai musu court order wanda aka bayar saboda lokaci yana ta tafiya.
Ya za ka fassara wannan abu?
Mu dai muna bin su bisa doka na ƙasa. Yanda aka yi muka kai kotu muka bi kuma shine muke bin ka'idoji na abawa waɗannan 'yan takarkarar namu certificate ɗinsu.
Shi ma dai a nasa bayanin a madadin sauran 'yan takarar ɗan takarar sanatan Bauchi ta Kudu Honorable Garba Dahiru Salenken Bauchi ya yi ƙarin haske kan abubuwan da kotun ta lura da su da ya sa ta yanke wannan hukuncin.
Abin da ya kawo ni wannan taron manema labarai shine akwai hukuncin babban kotu na Abuja da muka samu wanda ta soke ƙuri'un da jam'iyyar APC ta samu, sannan ta ce a bada certificate ma 'yan takarar jam'iyyun da suka zo na biyu a wannan zaɓe da ya gabata.
Ban ƙalubalanci wato nasarar da su APC ne suka samu
tun kafin zaɓe muka shigar da wannan ƙara, kuma amma sai yanzu muka samu hukuncinsa. Kotu bisa shaidan da aka gabatar mata ta gamsu ta tabbatar cewa jam'iyyar APC ba su bi dokokin ƙasa da dokokin da suke shimfiɗe na fitar da ɗan takara ba, kuma kotu ta ba da umarnin certificate a bada jam'iyyar da ta samu ƙuri'u mafi yawa a zaɓen da ya gabata a waɗannan mazaɓu.
Kotu ta umarni hukumar zaɓe da ta bada takardar shaidar nasarar cin zaɓe ga ku waɗanda yake kike mana bayaninsu. Ita hukumar zaɓe ta samu wannan dokar kotu?
Wannan umarni na kotu yana ofishin hukumar zaɓe kusan sati biyu kenan. To amma yau yanzu namu kamar yadda na faɗa yana neman wajen kusan sati biyu kenan. Mun bi duk hanyoyin da ya kamata mu bi na doka, to shine muka ce to bari mu zo mu sanar da duniya abin da yake faruwa. Ko akwai wani abin da yake faruwa wanda watakila ita ma hukumar zaɓen ba ta sani ba, to shine muke so ta sani kuma ta bi umarnin da kotu ta bayar a ba mu wannan certificate domin lokaci yana ƙurewa. Kaga nan zuwa ran talata za a kaddamar da majalisar ƙasa, kuma bai kamata a ce tunda mun samu wannan judgment kafin kaddamar da majalisar ƙasa, ya kamata a ce an ba mu wannan certificate. Kuma dadawa a yau a yanzu da nake maka magana babu wani hukunci ko umarni na kotu da yake hannun hukumar zaɓe bayan namu.
Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. Ƙungiyoyin yaƙi da bauta daga ƙasashen Mali, Mauritania da Jamhuriyar Nijar sun gudanar da taro a birnin Yemen don tattaunawa akan batun bautar da 'ya'yan mutane da aka ɗauka a matsayin bayi. Saboda haka suka ƙudiri aniyar ƙarfafa matakan faɗakar da hukumomi da al'ummomi a ƙasashen da wannan matsala ta yi ƙamari. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sule Mummuni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Analyste des défenseurs des droits de l'homme du domaine de l'esclavage.
Gwamnan jam'an fafutuka ne suka lara a wannan taro da kungiyar Timidiriya ta Niger da Tedmet ta Mali da SOS Esclavage ta kasar Mauritania suka shirya da haɗin gwiwar Anti-Slavery International ta kasar Burtaniya domin nazarin wani rahoton bincike akan maganar bautar da 'ya'yan mutanen da ake ɗauka a matsayin bayu. A cewar shugaban kungiyar Timidiriya Alibuzu, wannan matsala na ƙara tsananta a nafiyar Afirka.
Wannan rahoto abin da ya gano ƙasashe na wajen su Mali kinan da su Mauritani, har ma ka bude wajen su Chad, su Burkina Faso, wajen su Dakar kinan, su Gambia, kamar bauta ta da ake so a maido. Sun kaddi ba ƙasar Mali, ko wata gunduma da ake ce ma kai da wurin ka a kore ka a zo a zamana. Haka an kai Banjul, 25 mai kin gari ta wuce an yi shi Banjul. Burkina Faso kullum kana gani ana kashe su. Wani mugu abu ne ta so da ila ci da su, ya kamata mu zamana mu yi lazari kwarai, mu yi shawara mu san mu ciyo kan wannan abu.
Rashin samun cikakken haɗin kai daga hukumomi a matakai daban-daban na daga cikin matsalolin da wannan bincike ya gano su da mayar da hannu agogo baya a yakin da masu kare haƙƙin ɗan adam suka sa gaba don kawo ƙarshen bauta a ƙasashe masu tasowa, inji Ibrahim Inabutu.
A Niger dai alhamdulillah akwai luwa doka wanda ta haramta bauta, kuma duk wanda ya yi bauta dokan nan ya kamata ta buge shi. Wannan ci gaba ne. Sai dai wajen aikata dokan nan shine ake samu ɗan matsala. Wajen ƙasar Mali dai su har yanzu ko doka ma babu ta. Har yanzu ma'aikanta ba su raida da harkar bauta kinna akwai ta alhali ko cikin Mali kowa ya san da akwai harkar bauta wajen Mauritania su gwamnati dubin langaji ne wani wuri sai su ce akwai bauta kuma sai ka ga wani wuri kuma sai a ce a bauta an yi ta da amma yanzu babu ta gaban partner masu hannu da shuri sai a ce akwai bauta kuma mun doki mataki wannan me
a ci gaba da neman hanyoyin da za su bada damar matsakaimi wajen ayyukan fadakarwa waɗannan kungiyoyi sun fara yunkurin ware ranar 8 ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar yaki da bauta ta cikin gida kuma a cewar shugabannin kungiyar Timidiriya tuni gwamnatin Nijar a ta bakin Prime Minister Birjira Fini ta yi na'am da wannan mataki da ake sa ran tabbatar da shi a hukunce a nan gaba kaɗan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. Masana kafafen sada zumunta na ci gaba da tsokaci kan sabbin ka'idojin da Amurka ta fitar ga masu neman takardun visa zuwa kasar, inda ta ce sai mutum ya bada adireshin kafofin sada zumuntarsa da na email da kuma wasu bayanai na lambar wayar salula. Abokin aikina Mahmud Lalo ya tambayi Abdullahi Salihu Abubakar, masani kan harkar kafafen sada zumunta da tsaron rumbun bayanai da ke Najeriya, yadda ya kalli waɗannan sabbin matakai na bada visa da Amurka ta fitar.
Wayannan lambobi da suka karɓa lambar wayarka da abin da ya shafi wato account na social media ɗinka da sauransu, suna da hanyar da su iya bisu tantance abubuwan da yanayinka ko ka cancanci a baka wayannan ainihin wato baka visa ko baka cancanta ba, kuma za su yi amfani da wannan mataki don tabbatar da samuwar maslaha ga al'ummarsu idan ka cancanta ko rashin samuwar maslaha a nasu tunani da abin da suka ainihin wato yi la'akari da shi.
Amma wasu za su yi tunanin kaman matakin ya ɗanyi tsauri lura da cewa kusan za su ba da wasu bayanai ne na sirri da suka dangance su.
Wato Malam Mahmud, ai a wannan duniyar babu wani abu da ake kira mai suna sirri in dai kana communicate a hanyar kafafen sadarwa. Babu wani abu mai suna sirri, babu wani abu mai suna, babu wani abu mai suna tazara ko nisa. Duk abin da kake ganin shi nesa ne a nan yake, duk abin da ake ganin sirri ne a bayyane yake. A ainihin wannan duniya ko wannan zamani namu na sadarwa, to kawai ya danganci ne waye ya sani waye bai sani ba kawai. Saboda duk abubuwan da muke ganin cewa bayanai ne na sirri na social media da sauransu, a irin wasu abubuwan da suke kawai a bayyane, to don haka tabbas jama'a za su ɗan yi tsare-tsare wurin yin hakan, musamman ganin cewa social media wuri ne da mutum ke da dama ya sake bangaren su Facebook mutum na hira da abokanansa da 'yan mata da waye da sauransu. To sai dai su mun farko kuma Amurka ba abubuwan da kake tunani na sirri maka ba shi ne babban damuwarsu bane a tunanina. Damuwarsu suna so san manufofinka ne a siyasance, da manufofinka a addinance, da manufofinka a harkoki dai na rayuwa. Daga cikin wannan manufofin naka ne za su tantance abin da shi yake maslaha ga al'ummarsu.
Kamar akwai wani darasi da kasashen masu tasowa za su koya kan wannan batu lura da cewa su ma suna fama da matsaloli na tsaro?
Sosai kuwa. Wato dama ai mu a nan an daɗe da kawo da kuka a kan cewa irin abubuwan da ake yaɗawa a social media da mutane yadda wasu ke amfani da wannan kafafe wurin aikata ta'addanci ya yawaita. Galibin waɗanda suke aikata ta'addanci da masu yaɗa bayanai na tsana da sauransu ko suna amfani da wannan kafafe ne, saboda a kasashe masu tasowa hukumomi ba su da wata hanya da ta wuce kawai ko dai a rufe ainihin kafar sadarwa gaba ɗaya ko kuma a takura sai da kawai ba a iya shiga sosai ta hanyoyin kamfanonin abin waya salula. Abu ne wanda yake mai kyau, saboda wannan zai iya taimakawa a tantance mutanen da suke wato miyagu ne a al'umma da waɗanda suke da wasu ra'ayoyi waɗanda sun saba ma ainihin zamantakewa da sauransu. Sannan daga cikin disadvantage ko abubuwan da zai zamanto kuma wato matsaloli ga mutanen da su je kasashen Amurka musamman, na kaga wannan tantancewa akwai da dama cikin mutanen da sun saki bakinsu su yi maganganu kala-kala kan abubuwa da dama na siyasar duniya, wala zai zama sun ambaci kasar Amurka ba. Amma wannan zai iya sa kuma a yi disqualifying ɗinsu.
Wato
kaga wannan wata hanya ce kuma sai.
Wato ko da mutum ya shiga shafin nasa ya goge wasu kalamai da yi a baya wanda yake tunanin ba su cancanta ba kenan, hakan za a iya ganowa cewa ya taɓa waɗannan kalaman?
gogewa, ai gogewa in ya goge shi a wurin shi ne ya goge, amma kamfanonin ba wani abin da yake suna gogewa. Ai dai ko shafin ya ce gaba ɗaya ya goge, misali kafin ya je ya goge sabon shafi, za su iya ganewa. Karin matsala ma da za a samu shi ne da yawa cikin mutane suna amfani da wasu sunaye ne daban a shafukansu na sada zumunta, ba asalin sunansu ne wanda idan za su je wata tafiya ko wanda sunansu da ke cikin satifiket ba. To kaga nan ma wata matsala ce mai zaman kanta.
Abdullahi Salihu Abubakar kenan a tattaunawarsu da Muhammad Lalo. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 11:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Idan Kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballake jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, Jiran Muhammadu Buba Marwa Mai Murabus, wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamiti wanda ke ba da shawarwari a kan yadda za a rage matsalar shan miyagun ƙwayoyi a ƙasar, musamman ma matasa. Ya fara bayyana abubuwan da kwamitin ya gano tun bayan da ya fara aiki kusan watanni 6 da ƙaddamar da shi. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban amsar tambayar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mashi a kan irin ƙoƙarin da kwamitin suke yi wajen jan hankalin iyaye mata a kan matsalar mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Ga ci gaban bayaninsa.
Mun sake wani tunani cikin kwamiti, kama a arewa, inda ba za ka shiga gidan mutum da garaje ka ce za ka je ka yi wani lecture ko wani magana da mata ciki ba. To kwamiti na mata, san kowane ƙauye da unguwa ana samun dan kwamiti na mata, to su ne za su ɗauki wannan nauyi su shiga su ba da bayani cewa wannan abun bai da alheri, masifa ne babba, duk zai lalata ƙasa da shauransu. To irin wannan shi ma yana ciki. Sannan dole gwamnati ta miƙe tsaye ta kafa rehab center a ko'ina a ƙasa, saboda duk wanda yake da matsala irin wannan ya samu wajen zuwa. Rashin wannan shi yasa zaka ga wasu shi ci gaba kawai, ba inda za su je, suna shaye-shaye, sun san wannan abun baya taimaka musu, yana lalata su, yana juya musu kai, amma bayan da za su yi ba mai taimako sai kawai su ci gaba. To shi yasa gwamnati cikin rahotonmu za mu sa bukatan a yi rehab center na gyara wato rayuwan wanda suke wannan shaye-shayen. Sannan kamar matasa, dole cikin rehab center ɗin a koya musu sana'o'i, kamar yadda na yi a Lagos, Dubai ana kiransu area boys, haka muka yi musu rehab centers, muka koya musu sana'o'i, sannan a ƙarshe muka dan ba su tallafi kaɗan wanda za su je su tsaya su ma su ci gaba da rayuwansu. Kuma har yau wasu suna nan muna magana da su, tana je kwanakin baya wasu sun zo ma suka tunata min ga abinda suke, wasu sun yi aure, ga yara, ga abubuwa. To duk wannan shine hanya. Kuma ni na san shi shugaba Muhammadu Buhari, ni na tabbatar cewa zai magani wannan lamarin da yardan Allah. Yanzu yana jiran mu kawo report din mu ne, insha Allah.
To zan ci gaba dai akan harkan mata din nan, domin kaga dai da farko ni mace ce, kuma ni ma abin ya dame ni. Kana ganin shiga na mata cikin wannan harka yana da nasaba da rashin ilimi?
Ne to ke sa ko ne abu, galibi namiji ko matashi mai sha, inda wajen da zai je a taimaka mishi yana zuwa kai tsaye. Amma mata ya mutum ba na aure ba, shi ne wani matsala daya. Suna gudun su fito su je inda za su karbi taimako ko magani, saboda za a gansu a ce ashe wance kina shaye-shaye. To shi su buya su ci gaba da shaye-shaye. Shi yasa dole a samu yadda muke tunani wani shiri musamman nasu na mata kadai da za a kafa musu su je su karbi wato treatment magani da taimakawa. Amma shi ma ba zai tsaya a wajen ba, dole a ci gaba da fadakarwa a nuna kaman ciwon kandamau kenan, AIDS
kanjamau.
To da in kun tuna da aka soma haka ita ma ba mai son ya fita a sani, kuma ana gudun masu wannan ciwo, amma kin ga yanzu duk wannan ya zama tarihi. To kaman haka muke tunani wannan ma za mu bi shi haka, ai ta fadakarwa cewa kar ku dama a fito ku samu magani ba koyewa za ku yi a gida ku ci gaba da shaye-shaye ba. Kuma mata ya kungiyoyin da na fada su ma suna cikin masu taimakawa, kaman dazu da na fada sarakuna suna da haƙƙi a irin wannan aikin, kuma malamai da pastoci, kuma duk muna ganawa da su. Kowane jiya da muka je za mu zauna da Muslim Council ko Jama'atul Nasr Islam, sannan za mu zauna da kan mu gaya musu cewa huduba da koyarwa wannan ya zama tilas a kan irin wannan lamari, da na matasan da na iyaye da na mata, tun ba su matan ba, tun da hanya ne kadai wannan kamar ta islamiya a ja hankalinsu cewa wannan ba hanyar da za su bi ba ne.
General Muhammadu Buba Marwa mai murabus kenan, shugaban wani kwamiti da ke ba da shawarwari a kan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu General Muhammadu Buba Marwa mai murabus da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta yi hirar, sai kuma Bansa Tufa da ya hada mana sauti kuma ya bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Ruwan dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a kan titunan tsakiyar birnin Hong Kong a yau Lahadi domin nuna adawarsu da wata doka da ake so a kirkiro, wacce za ta sa a riƙa miƙa waɗanda ake zargi da wani laifi ga ƙasar China domin su fuskanci tuhuma. Lamarin da ya harzuka jama'a suka bijirewa shugabannin Hong Kong da ke ɗasawa da hukumomin Beijing. Bayanai sun yi nuni da cewa an gaggauta shigar da ƙudurin dokar a majalisar dokokin yankin na Hong Kong. Ana kuma sa ran a ranar Laraba za a yi karatu na biyu a kansa, yayin da jami'an gwamnati ke sa ran nan da ƙarshen watan na Yuni za a amince da dokar. A yau Lahadi, ministocin kuɗi daga ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 suka haɗu a Japan domin ganawa kan batutuwan da suka shafi tsarin yadda ake karɓar kuɗaɗen haraji da bashi da kuma amfani da fasahohin zamani a duniya. Zaman tattaunawar wanda aka yi shi cikin sirri a birnin Fukuoka ya gudana ne a daidai lokacin da ake wani taro na daban wanda ya shafi amfani da fasahohin zamani a fannin tattalin arziki, wanda shi kuma aka yi shi a Tsukuba, wani birni da ke arewacin Tokyo. A Sudan an rufe shaguna yayin da tituna suka kasance wayam a Khartoum, babban birnin kasar, a rana ta farko da shugabannin masu zanga-zanga suka yi kuwar a fara yajin aikin gama gari. A wani mataki na neman majalisar sojin da ke jagoranta gwamnatin wucin gadin kasar ta Sudan ta yi murabus. Kamfanin dalancin labarai na AP ya rawaito cewa kungiyar kwararrun ma'aikata da aka fi sani da SPA ta yi kira ga jama'a da su zauna a gida a yau Lahadi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bansa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Nick Evanov, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA